sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shin hantsin yau Asabar 30 ga watan Satumba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jami'ai a Pakistan jiya Juma'a sun ce wasu hare-haren da aka kai ciki har da na kunar bakin wake da kuma samaman mayaka sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 62 baya ga waɗanda suka jikkata, wanda don haka jiya din ta zama ɗaya daga cikin ranakun da ƙasar ta fi ganin mace-mace a 'yan watannin nan. Akasarin waɗanda al'amarin ya rutsa da su a Mustang suke, wata gunduma mai yawan fama da tashe-tashen hankula a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar, inda wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan wasu mutanen da suka yi jerin gwano na shagulgulan Maulidi. ‘Yan sanda da jami'an asibiti sun ce fashewar mai ƙarfin gaske ta yi sanadin mutuwar mabiya aƙalla 53 baya ga gwammai da suka jikkata. Mataimakin kwamishinan gundumar Abdul Razak ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su, tare da cewa akwai ma wani babban jami'in 'yan sanda cikin mamatan. Ministan harkokin wajen gwamnatin Taliban ta Afghanistan Amir Khan Muttaqi ya shiga wata tattaunawa jiya Juma'a a birnin Kazan na ƙasar Rasha, inda ya yaba ma China saboda tura sabon jakada zuwa Afghanistan da ta yi, sannan ya kira ga sauran ƙasashe na duniya da su yi koyi da China. Tura sabon jakada da China ta yi birnin Kabul ya nuna alamar za ta ci gaba da kula Afghanistan, a cewar masu lura da al'amura. Firaministan gwamnatin ta Taliban Abdul Salam Hanafi ya ce wannan sabon al'amari zai yi matuƙar tasiri wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin Afghanistan da China. Wani ɗan ƙunar baƙin wake saye da 'yar ciki mai bama-bamai ya kai hari kan wani wurin shan shayi a birnin Mogadishu jiya Juma'a, inda ya halaka mutane aƙalla 5 a cewar wani ɗan sanda ga muryar Amurka. Shaidun gani da ido sun ce maharin ya auna wurin shan shayin ne wanda ke sansanin mutanen da suka rasa muhallansu da ake kira Garbish a gundumar Wadigle na Mogadishu, wanda ke daura da harabar majalisar dokokin ƙasar. Muna kan abin da muka saba yi kulle yomin, muna kan shan shayi da tattaunawa kan wasannin motsa jiki kawai, sai wani mutum saye da 'yar ciki mai bom ya dumfari wurin shan shayin yana takabbara, sai kawai ya tarwatsa kansa, a cewar Muhammad Sheikh Abdi, wani gano wanda ya sha da 'yar. 'Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun kasa kada ƙuri'a mai rinjaye kan wani ɗan kasafin kuɗi na gajeren lokaci jiya Juma'a, wanda hakan ya daɗa yiwuwar tsaida harkokin gwamnati da zarar kuɗin da ke hannu ya ƙare. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy jiya Juma'a ya ce amincewa da kasafin kuɗin na gajeren lokaci na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da tsaron Amurka, kamar kare kan iyakar Amurka da Mexico, kuma hakan zai sa 'yan majalisar wakilai su samu lokacin da suke matuƙar buƙata don tattaunawa kan abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi kansu. To amma masu tsatsoran ra'ayin riƙau a majalisar sun sa ƙudurin ya kasa nasara. Shugaba Biden da 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na ci gaba da ƙin kula da iyakar Amurka da ma shawarar wasu magabatansu. Shi yasa nake gabatar da wani tsari na wucin gadi na samar da kuɗin tafi da gwamnati da kare tsaron kan iyaka, a cewar McCarthy ga manema labarai a Majalisar Dokokin Amurka da ke Capitol Hill tun farko a jiya Juma'a ɗin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a dan birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai ɗauki mutane 130,000 aikin soji a lokacin bazarar fall ɗin nan. Yana mai ƙara yawan shekarun ɗaukar sojin daga 27 zuwa 30, bisa ga wata takardar bayani da aka buga a shafin intanet ɗin gwamnatin Rasha jiya Juma'a. Majalisar Wakilan Rasha ta kaɗa ƙuri'a a watan Yulin da ya gabata ta ƙara yawan shekarun shiga soji.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu mai da hankali ne bisa irin cacar bakin da ya barke tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihar Zamfara. Toma dalla. Tun dai bayan sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara, aka shiga cece kuce tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara, inda har gwamnatin jihar Zamfara ta nemi gwamnatin tarayya ta yi toke mata karin bayani akan yadda wasu jami'anta ke tattaunawar sirri da 'yan bindiga daɗi a jihar. Na nemi karin bayani daga kakakin gwamnatin jihar Zamfara, Suleiman Bala Idris.
Gwamnatin tarayya ta fito ta yi bayani akan su wane ne waɗannan mutanen nata daga cikin jami'anta suke tattaunawar sirri, suke yin sulhu cikin sirri da 'yan bindiga a jihar Zamfara. Dalilin da ya sa gwamnatin Dauda Lawal ta yi wannan tambaya shine an zo ana yin abun a kudindine ba tare da an sanar da gwamna ba, ba tare da an nemi shawaran shi ba, ba tare da an nemi shawaran wani daga cikin shugabannin jami'an tsaro da ke jihar Zamfara ba. Wannan abun damuwa ne matuƙa ga duk wata gwamnati da ke da hankali.
Na tambayi kakakin gwamnan jihar Zamfara ko takamaimai suwa suke zargi daga cikin jami'an gwamnatin tarayyar da yin wannan tattauna
ba gwamnatin Zamfara ba ce za ta fito ta faɗi yayi. Su gwamnatin da muka nemi su yi ƙarin bayani su ne za su fito su faɗi cewa ga wane da wane su ne suke wannan tattaunawa da hannunsu ko babu hannunsu. Wannan 'yan Najeriya na biyan su bashin wannan maganar su fito su bayyana cewa ita gwamnatin tarayya tana sane da abin da waɗannan jami'an nata ke yi ko ba ta sane.
To amma cikin martanin da ta mayar, gwamnatin tarayyar ta zargi gwamnatin jihar Zamfara da sanya siyasa cikin wannan sha'ani, musamman ma dai na ceto ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da halin yanzu ake ci gaba da garkuwa da su. Ministan labaran Najeriya Muhammad Idris ya ce gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya bashi kunya bisa irin kalaman da ya yi. Maimakon ya gode wa gwamnatin tarayya da hukumominta bisa yadda suka yi tsaye domin kubutar da ɗaliban, don doka ce ta wasu damar hakan ko da sani ko ba sanin gwamnatin jihar, amma sai ya buge da siyasantar da wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal na cewar wannan kalamai na gwamnatin tarayyar abin na bashi mamaki. Ɗazu-ɗazun nan gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da sanarwa, kuma kakakin gwamnan ya min ƙarin bayani.
Kuma shi maganan da ministan yaɗa labarai ya yi a jiya na cewa wai wannan maganan duk siyasa ne, ya bamu mamaki matukan gaske, domin a matsayin shi na kwararre wanda ya dade a cikin harkar yaɗa labarai da sauransu, ya kamata kafin ya yanke hukunci ya yi bincike.
Suleiman Bala Idris mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara. Na tambayi masanin tsaro kuma kwararre kan halayyar bil'adama Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ko tiyaya yake kallon wannan matsalar.
Gaskiya ba mu ji daɗin samun labarin abin da ke faruwa a Zamfara ba, da wasu jami'an gwamnati tare da haɗin kai da kuma ko rufa asirin jami'an tsaro. Mun ga sojoji ai kafin gwamna ya fito da wannan sanarwa nasa, ai duk ƙasa duk duniya an gani ana yawo da shi a WhatsApp, ga wasu jami'an gwamnati suna sulhu da sasantawa da 'yan bindiga daɗi, ga suna riƙe da bindiga ana yawo da su, ana ba da umarnin za su zo wani waje su wuce don Allah kar a taɓa su. Ba gaya mana a ina ne ba, sai da gwamna ya fito da nasa sanarwa. Wannan abin takaici ne, abin ba daɗi, ba yadda za a zo cikin jiha a zo ana sulhu da 'yan bindiga ba a gaya gwamna ba. Yanzu saboda Allah, wasu kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko ta AU kungiyar Afirka ko ta kungiyar abin nan na hada kai na Afirka ta kudu ta yamma da muke ciki, za su zo cikin ƙasarmu suna bincike ba tare da sun gaya ita gwamnatin tarayya ba, don mu kungiyoyin muna da mamba a cikin kungiyoyin ba daidai ba ne. Don haka ita gwamnatin tarayya ta tashi da wasu jami'anta su shigo wani jiha ba tare da gwamna ba. Kuma ana kiran gwamnan nan shi ne babban mai bada tsaro a jiharsa su zo su a shigo ba a gaya masa ba wannan ba daidai bane bai kama ko hankali ba abu ne da ya kamata a yi bincike a gane su waye waye ba su umurni me yasa suka zo me suke yi dan me ba za su hada kai da gwamnatin tarayya ba in da gwamnatin jiha in ko ba aiko su aka yi ba a gano ko su waye a ba su horo abin da gwamnati ya fada daidai ne haka bai kamata ba ko kadan kamar yadda na nuna don kana cikin wata kungiya bai kamata wani daga cikin kungiyar ya zo ya shiga gidanka yana ma bincike ba wannan ba daidai bane su ita ma kanta gwamnati ta san wannan abin ko waye ko an sa shi ko ba a sa shi ba ba yi amfani da hankali ba san wannan abin takeici ne
mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consulting Dr. Kabiru Adamu na ganin cewar
Mallam Hassan kamar yadda ka sani tsaro a Nigeria yana kundin tsarin dokar kasa yana hurumi ne na gwamnatin tarayya kusan gaba daya akwai abin da ake cewa exclusive list wanda duk abin da ke ciki to gwamnatin tarayya ita take da hurumi akai to kuma tsaro na cikin wannan exclusive list din amma kuma wurin gudanar da tsaron ana baima gwamnatin jihohi dama na su taka rawa ma'ana duk da yake a tsarin dokar kasa an baima gwamnatin tarayya sai misali zaka ga a jiha akwai wannan majalisa ta tsaro wadda shi gwamna shine chairman sannan kuma mun san da cewa gwamnoni zaka zo amma kuma misali a majalisar gwamna shi a chairman amma kuma yawancin membobin zaka ga daga yan bangarorin gwamnatin tarayya ne in ba misali irin jihohi da aka ce sun yi amfani da dokar majalisar ta jiha ba sun kafa bangarori na tsaro wayanda duk da yake har yanzu kundin tsarin dokar kasa bai tantance matsayin wayannan irin tare-tare ba amma dai abin da nake sance shi gwamnati shine chairman zaka ga ma yawancin membobin bangarori ne na gwamnatin tarayya so a takaice dai gwamnatin tarayya ita take da hurumi akan bangar akan harkar tsaro idan ta dau mataki akan harkar tsaro shari'ance ba dole bane sai ta gaya ma gwamnati amma kuma idan har tana son abin yayi nasara dole ne ta saka gwamnati a ciki ta nemi goyen bayansa kuma don shi adda kasa kuma babu da zai abin yayi nasara idan ba a samu goyen bayansa ba wani abun kuma na la'akari da shi shine da wanda zai nuna muhimmancin bangarorin nan biyu su yi tafiya tare misali yanzu aka ce abu ne wanda za a yi a cikin dazuzzuka a karkashin tsarin dokar kasa yawancin dazuzzukan nan karkashin jihohi suke gwamnatin tarayya ba ta da hurumi dan ba saboda wani dalili ba na tsaro na kasa ta je ta shiga wannan dazuzzukan ta yi abu ba tare da sanin gwamnonin nan ba so a takaice dai akwai bukatar wayanga bangarorin biyu su ta hiya tare abu na biyu shine siyasa da kusan za a ce ya shigo wannan al'amarin ita gwamnatin tarayya siyasar ta daban gwamnatin jiha Zamfara siyasar ta daban fahimtar da yawancin mutane za su yi ma wannan abu shine na cewa a siyasa ce ake kokarin ni a wannan al'amarin dangane da tambayanka na ushin wa za su amfana da irin wannan rarrabuwan kawunan yan bindiga yan ta'adda da duk wayansu masu laifuka ma masu rike da makamai za su amfana don wayanga bangarorin biyu idan aka samu sabanin ra'ayi da na fahimta tsakanin su to ba babu yadda za a yi a samu ci gaba a wurin kudurin da ake son a cimma shi yasa ya kamata su yi kokari su rufe wannan gibi a samu a dinke barakar da ta kunno kai don a samu a ci gaba da aiki a shawaran da zamu ba mai ta gwamnatin tarayya shine ta hitar da ko ban san fasarar da zan yi wa framework ba da Hausa wato tsari ya fi karfin tsari misali wanda za a yi amfani da shi wurin magance matsala na ta'addanci da irin wayannan yan bindiga wayanda suka addabi yankuna na Najeriya kowane yanki na da nashi matsala to kamata ya hidda framework na yankunan nan guda shida na yanda za a magance tsaron idan aka hidda framework nan a yi taro tsakanin bangaren tarayya da bangaren jihohi a samu samu a hada kawunan a kuma samu goyon bayan jihohin nan akan shi wannan framework din, to zai rage irin rabban kawuna in ba za ka manta ba a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Buhari an yi lokacin da gwamnoni a yanki guda suna bin tsari daban-daban. To in ita gwamnatin tarayya ta yi ta da irin wannan tsarin zai rage irin wannan, kuma sai an yi haka kafin a samu a magance shi wannan matsalar.
Dr. Kabiru Adamu has to shin ko yanzu ina mafita har ila yau ga Professor Muhammad Tukur Baba.
Abinda zai kawo ƙarshen wannan aika-aika shine gwamnatin tarayya ta zama gaba wajen hada kan mutane da za su yake ta. Ita take da sojoji, ita take da 'yan sanda, ita take da civil defense, ita take da DSS wannan kungiya masu tsaron mutuncin ƙasa, ita take da NIA wato kungiya masu tara bayanan asiri na kasashen waje wadda na kasar waje wadda zai taimaki Najeriya. Ita take da komi, ita za ta iya tura mutane. Gwamnatin tarayya ya kamata ta hada mutane ne, ba ta zauna tana raba kanta. Wannan suna gwamnatin jiha na magana, gwamnatin tarayya na maganan sulhu da 'yan ta'adda su bar su tafi da bindigogi. To yanzu yadda aka yi, in 'yan ta'addan nan sun tashi ne daga jihar Zamfara za su tafi jihar Niger, to kuma kaje kana sulhu da su, ka buga waya ka ce to za su zo su ketare sashi, za su tafi nan waje kada taba su. Wato ka dauki ciwo ne daga kafa a jiki ka mai da shi hannu, ka dauki ciwo ne daga hannu ka mai da shi kai, wato ka ce su je can, kuma za ka matsa ka je ka same su a jihar Zamfara, a jihar Daja suna tafiya da bindigogin su fa, kuma ka nemi a tsari a bar su su wuce. Wannan bai kama hankali ba ko kadan. Gwamnatin tarayya ita za ta hada kan mutane, za ta ce ga abin da take da shi, ga abin da ba ta da shi, ga yadda za a yi, ga bayanai na sirri da jami'anta suka dauko daga kasashen waje, ga inda mutane nan ke samun makamai, ga inda suka fito da sauransu. Don a gaskiyan abin shine, in mutanen nan na magana ko da Hausa ko da Turanci da Faransanci ko da Fulanci ko ma da Barbaci, duk yaren da kaji suke yi, in kai kana da sani yaren nan zaka sani harshe ne ba na kasan nan ba, harshe ne na daban.
Professor Muhammad Tukur Baba. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Zuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai saurare, barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari. Shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari, za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200. Mun tattauna da uban ƙasar Kilgori, ya kuma fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Dr. Muhammad Jabi Kilgori, sa'in Lolo Osmaniya, sina kansila a majalisar mai aron masarki musulmi kuma king maker, kuma uban kasar Kilgori wadda take cikin karamar hukumar Yabo nan jihar Sokoto.
Wannan gari na Kilgori menene tarihin shi?
To tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi, wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Puta Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu. Shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a, kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu. Shi Ibrahim mai tuta da suka zamna Sifawa, shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tafi su ci gaba da karanta suwa da ilmantarsuwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke. So shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce Madagel, lokacin da dan Fodio yana a nan garin Sifawa. To har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma Wurno, yan uwan shi suna nan Dagel, to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaluru. To shi lokacin sadda aka yi bore na saturu, sai aka rarraba su ƴan majalisar mai alharma, aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i, aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma Kilgori domin su kula da al'umma, saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara. Don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da Mujaddid yake sifa wannan ƙasa, kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa. Lokacin cikin zuri Ashi Ibrahim mai tuta ko ne suka aure su, ko ne ɗaya daga cikin su Muhammad ya armi da dan hodi, sannan kuma shi ma Sa'i Umaru ya armi da sarkin musulmi a ciki. So lokacin akan bada bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da ga magiromawa. Haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin, kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo. Mahiyawancin mutane suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Gobirawa da sauransu, asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma.
Me yasa ake kira wannan sarauta Sa'i?
To Sa'i kamar yadda aka sani, Sa'i wanda yake title ne, matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular Usmaniya. Shi wanda an asasar na wannan sarauta ta Kilgori, Sa'i Ibrahim mai tuta, shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake, wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko yayi noma, shi ka zo ya hidda haƙƙin Allah wannan zakka, sai ya hissuwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul mali, inda za a zo a tara wannan zakka, kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka, kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddid ya basuwa.
Jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi waɗanda suka kafu, shi menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi?
To Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take, don haka tana cikin kware da Dausayi da Fadama da wurin kiwo da wurin noma. Don haka garin Kilgori, ƙasar Kilgori, ana ce mata Kilgori birnin duci, gewa take da duci, kuma gari ne na Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo, kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana.
Gashi kai ne Sa'i na goma. Shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular Usmaniya?
To daular Usmaniya kabe da ka faɗa dai, da kakanninmu duka wanda suka rika Sa'i tun na farko Ibrahim mai tuta har zuwa yanzu, duk ayyukan da an kai na kafa daular Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwarsu da ba da goyon bayansu. Kuma wanda asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a, masani ne, kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka. Kuma in aka tashi yaƙi, shi yake ɗauke da tuta. Kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko nana, akwai wanda yake gaba, akwai wanda suke ba, akwai wanda suke hannun dama da hagu. To shi yana cikin, shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi, shi yake kula da duk wani manuba, kamar shi a front line commander wanda a gaba, wanda idan ana son a yi advance a ci gaba, shi zai tadda tuta a yi gaba. Idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu, shi za a ba umarni. Kasan ga yaƙi akwai commander wanda yake dauke da tuta, sannan akwai tiyata commander wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi. So shi mai tuta Ibrahimu shi ne wanda a dauke da tuta jihadi ta dan hodiyo, kuma duk yaƙukan da aka yi shi yake dauke, shi yake kan gaba. Shi mahaziki ne, mayaki, yana da takobin shi, yana bisa doki, kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula. Kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta, duk sarakunan musulunci da aka yi.
To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori?
Kwarai dukansu, kaga shi daga baki da shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi, don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hodiyo. Don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu, sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru, sai wanda Haliru shi fitan hicen da ya yi Umaru shi ya yi hice, saboda lokaci ne an kace Sokoto. Shina ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a Tayano Ahmadu, da aka zo aka gwabza a Giginya, shina ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaki ba, ko wani turawa ba su ci ba, kuma dundunar ci sarki musulmi a taro su sai suka shawara cewa su za su yi hijira su yi su kai Makka, suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun atta su shiyo shiri su taho su saki mai da makani, don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma Burmi, can kasar Adamawa, inda yake anan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar kuma Funika, yanzu haka akwai hubba da can, inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin Burunduna shi sarkin musulmi Attahiru da kuma turawa, to nan ne aka suka kashe shi da shi da Sa'i Umaru, sauran runduna suka wuce suka tai har Sudan, yanzu sune suka ga wani gari da ake cewa mai Runo a can Sudan. So shi wannan Sa'i Umaru shi ya hice saboda gare shi ne aka yi wannan yaki, kuma suka yi wannan ƙarhin imani suka huskanci Turawa, kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi, to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi Haliru, shi aka ba shi wannan wannan sarauta ta Sa'i. To da gare shi sai wanda amma hahi na Sa'i Abubakar, wanda shi kuma lokacin shi Turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi, aka ci aka samu wannan akasi sai suka tahi da tutar. To lokacin Salon Ahmadu shi kuma mahaji na Sa'i Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna ya zo, Sardauna Ingila ta zo ta ba Sardauna tuta, Sardauna ba sarki musulmi Abubakar tuta, shi kuma sarki musulmi Abubakar ya ba mahina Sa'i Abubakar. Su waɗanda su suka yi hirice cikin masu sarauta Kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na.
Kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace Kabawa da Fulani da sauransu, ya zamantakewar su take tsakani?
A zamantakewar su lahiya take, ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi, ai duk wayan ga mutane suna tare da dan hojo da yawan su, wasu Adalawa, wasu Gobirawa, wasu gasunan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi, don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna, akwai auratayya, akwai bahinta, akwai kuma ci gaba kwarai da gaske, domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni, kaga babu wata matsala a halin yanzu.
To wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya?
To muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula, zaman lafiya ya yi komi, ya yi sarki, ya zama dan sarki, don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zama musamman tsaro, ya zama kowa yana fadake, yana bada gudunmuwa ga harkar tsaro, yana bada gudunmuwa ga harkar ilimi. Ilimi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba.
Mai saurare, ƙarshen wannan shiri kenan na da dan gari, inda muka ji tarihin garin Kilgore da sarautar Sa'in daular Usmaniya. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto, Lawal Aliyu ke muku fatar alheri.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.